ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رياض الذكر والذاكرين هو ما سوء البركة دفاكو من با ينقوى أذري ينقوى نكيبيونا لسكا جباتا bamu ci gaba da waɗannan gerengiyar silsila bayanai da muke kawo falalar ambatan Allah da kuma masu ambatar Allah ba. Wannan ya faru ne sakamakon rasuwa da aka yi mana, kamar yadda muka sanar, na ɗaya daga cikin ƙannan mahaifin namu. Ubangiji Allah ya gafarta mishi da sauran mamatanmu baki ɗaya. Kuma ina miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa da abokan arziki a bisa addu'o'i da suka rinƙa yi da kuma ta'aziyya. Ina fatan Allah ya saka wa kowa da gidan aljanna. A bayan haka, a ƙashin gaskiya, a yau mun yi nufin mu ci gaba daga kan gaban da muka tsaya cewa za mu kawo bayanai ko misalan wasu surori da abubuwan da suka tabbata a shari'ance na falalolin waɗannan surori, tun daga bayanan neman tsari da kariya da makamantansu. Duk da cewa a wannan babin malamai suna bayyana cewa mafi yawan abubuwan da suka zo game da falala na ainihin wato surori to ba su inganta ba. Wasu riwayoyi ne da aka samo daga wani malami da ake ce mishi Nuhu ɗan Maryam, wanda kirkiransu yayi ya dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi da kanshi aka tambaya cewa ala gafarta malam Nuhu ibnu Maryam ko Abu Maryam ko wani abu makamancin haka. Waɗannan surori da kake cewa wanda ya karanta suratul Waqi'a ba zai yi talauci ba, wanda ya karanta suratul kaza ba zai yi kaza ba, mafi yawancin mu mun san su. Ina ka samu waɗannan karatu daga Ikrima daga Ibnu Abbas? Sai ce ba wani Ikrima ko Ibnu Abbas da ya karantar da shi. Ya ga mutane ne sun daina karatun Alƙur'ani, to sai ya tunanin ta ya zai dawo da hankalinsa a kai. Sai ya gane mutane na fama da talauci, suna fama da fatara, to bari ya ce duk wanda ya karanta sura kaza ba zai yi talauci ba. Kaga sai kowa ya koma yana karantawa. Daka ta addini ba da haka ake tsara shi ba, amma akwai waɗanda suka inganta waɗanda su babu mu tattauna insha Allah. Allah ya sa mu dace. To a yau za mu yi amfani da wannan dama ne. Akwai wani ɗan uwa Malam Umar Faruk, suna ce mishi Mr. Faruk a can jihar Wati a ƙasar Morocco, yana ɗaya daga cikin bayan Allah masu bibiyan waɗannan abubuwa da muke aikawa ƴan uwa a kan kafafe na sada zumunta. To ya tattaro wasu tambayoyi ne, sai na ga mahimmancin waɗannan tambayoyin ya kamata mu karanta shi saboda mu ma sauran al'umma mu fa'idanta da kuma ainihin wato amsoshi gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu na waɗannan tambayoyi. Tambayoyi ne guda uku rak zuwa huɗu insha Allah. Bayan ya gabatar da sallama da fatan alkhairi, sai ce yana da wasu ɗan tambayoyi ne daga cikin waɗannan jerin jer bayanai da muke yi na Riyadu Zikri wa Zakiri. Na ɗaya ya ce an yi bayani game da guraren da shari'a ta halasta karanta Alƙur'ani mai girma, sai dai kuma a cikin bayanan ba a yi ishara a wuraren da shari'a ta hana karatun ba. Babu shakka, kamar yadda muka tattauna a wannan lokaci, mun yi isharori ne game da hakan, amma ba mu fito mun ayyana cewa wuri kaza da wuri kaza ba. Lallai malamai suna kawo misalai na wuraren da ba su dace a karanta Alƙur'ani a wajen ba. Bayan wuraren da muka yi ishara ɗin, kamar misali al-Imamun Nawawi, Allah ya gafarta mishi, a cikin littafinsa At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur'an, da ya zo zai yi bayani game da wuraren da bai dace a yi karatun Alƙur'ani ba, ya lissafa kamar wurare guda uku. Na ɗaya ya ce al-Hammam, wato wurin kurmi, kamar wurin da za a kira yanzu a zamanance da wurin swimming pool, inda mutane za ka je ka ga maza da mata an yi tsaraici, har ma wasu masu ɗan sai da abin shaye-shaye ko abin ciye-ciye a wajen suna buga kiɗe-kiɗe da sauransu. To irin wannan wajen bai dace mutum shi kuma ya zo shi an shi ne alaran ma yana ɗaga murya yana ainihin wato rangar da tilawa ba daidai ba ne. To wannan shi ne ake kira al-hammam a bisa yaren malaman farko. Sannan wuri na biyu sai ce al-khushush ko al-khashush. Idan aka ce khashush ana nufin toilet, wato ban ɗaki. Shi ma ba daidai ba ne karatun Ƙur'ani a wajen. Idan mutum ya san cewa wannan waje ne na ƙazanta, to ba daidai ba ne ya je zauna a wajen yana karatun Alƙur'ani. Sannan wuri na uku ya kawo baitur raha, wato gidan da ake raha, shine irin wuraren da zaka ce wuraren kaman park din nan a yanzu, wanda za a taru ne kawai ana wasa, ana sharholiya, an gane ko? To ire-iren waɗannan wurare shi ma ba za ka zo ka yi wato bude kai kuma a karatun Qur'ani kana rangada a wajen ba, sabida abubuwan ba su dace da juna ba. Ka kuma ta tun farko mun yi bayani cewa Al-Qur'ani maganar Allah ce, to bai dace a ce kuma ana karanta shi a irin waɗannan ba. A takaice jama'a, duk wani waje da ake yin abin asha ko duk wani waje wanda akwai kazanta kaman bola ko jiji ko wani abu makamancin haka, to kaga a hankalce bai dace mutum ya yi karatun Al-Qur'ani a irin waɗannan wurare ba, wallahu a'lam. Amma duk inda ya kasance babu waɗannan hayaniya ko kazanta ko kuma wuraren da ake sharholiya, to idan ka yi karatun Al-Qur'ani a wajen babu laifi, musamman kamar yadda muka ce idan mutum zai yi shi wato gwargwadon yadda waɗanda suke wajen za su saurare shi ko kuma suna saurara karatun Al-Qur'ani. Allah ya sa mu dace. Tambaya na biyu ya ce, menene hukuncin musabakar Al-Qur'ani a bisa dalilai ko kuma dalili, musamman saboda an samu maganganu, za ka ji wasu malamai suna nuna cewa babu laifi ya halatta a daidai lokacin da wasu kuma suke ganin kamar bid'a ne. Matsala dangane da musabakar Al-Qur'ani jama'a, matsala ne da malamai sun yi wato tattaunawa a kai masu tsawo. Babu shakka akwai malaman da suke ganin bai dace ba, saboda zai iya kai mutum zuwa ga wato rashin ikhlasi, kamar yadda muka bazanta tun farko cewa kar mu manta mai karatun Al-Qur'ani abu na farko ya yi shi ne don Allah, saboda littafin Allah ne, ba abin da ya kamata ka yi saboda shi illa li wajhillah, sai saboda neman wato fuskar Allah. To idan ana yin a musabaka ko ana yin wani competition, sai aka ce a karanta Qur'ani domin a sanya wani kyauta, to za ka iya fahimtar cewa akwai yiwuwar mutum ya yi kenan yanzu ba don Allah ba. Ina fata an fahimta. To tabbas idan rashin ikhlasi ya shiga cikin karatun, to wannan ba daidai ba ne. Amma yin musabaka, malamai sun tabbatar da cewa wannan ya halatta, suka kawo dalilai da ainihin wato qiyas wanda tabbatattu ne a shari'an musulunci. Akwai al-Imamu Ibn al-Qayyim, Allah ya gafarta mishi, yana daga cikin malaman da ainihin wato suka bada wannan fatawa na halastin yin musabaka ko gasa game da haddan Al-Qur'ani da karanta shi. Haka babban malami Ibn Abdulbarr an-Namali a cikin littafinsa Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, shi ma ya bayani game da babu makawa akwai halasci game da ainihin wato yin musabaka ko kuma competition wajen haddan Al-Qur'ani ko karanta shi da sauran ilmomi ma irin hadisai, fiqhu da makamantansu. Sannan an samu manyan malamai a wannan zamani namu a cikin fatawarsu na Lajina Da'ima, su ma sun ba da halacci game da haka. A ɗaya ɓangaren kuma akwai wasu malaman Malikiya da Hanabila da malaman Shafi'iyya waɗanda su kuma suna ganin rashin dacewar shi. To menene dalilin, kamar yadda ainihin wato mai tambaya ya ce na ainihin wato halaccin? Sun kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu laifi a yi gasa wajen tsere ko hawan doki ko harbi. A ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce idan kuka duba waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta yin gasa a cikinsu, wanda a aikace shi ma manzon Allah ya yi. Annabi ya taɓa yin gasa na kokowa, aka ajiye ainihin wato rago, ya ɗauki wannan bamagudin ya tika shi da ƙasa, sai da annabi ya ci gasan raguna guda uku sallallahu alaihi wa sallama. Sannan ana zaune haka, annabi ya karanta da sahabbai wane da wane, ku zo ku yi kokawa a ga wanda yake da tactics na ainihin wato fighting. Waɗannan abubuwan da kuma hawan doki ko raƙumi a yi tsere a yi gudu da ainihin wato harbi, za ku ga shiri ne na ainihin wato kare addini, shi ne manufansu. Ana son mutum ya shirya kanshi ne ya zama physically fit, ta yadda in wani abu ya zo na addini za ka iya baiwa addini kariya. Da haka malaman nan suka ce in har ya halatta a yi kokowa, a yi gasa a ciki ko a yi hawan doki ko a yi wato yin harbi saboda yin shirin kare addinin musulunci, to babu abin da ya kai mahimmancin haddan Al-Qur'ani wajen kare addinin musulunci. Da yanzu aka ce an nemi Qur'ani an rasa, an rusa addini gaba ɗaya. Da haka daidai ne a rinƙa yin wato haddan shi domin shirin kare addinin musulunci. To in har ya kai ga za a sanya wani kyauta na ainihin wato wanda ya fi hadda ko ya iya karatun za a bashi domin yin wannan, babu laifi a ƙarƙashin haka. Ina fatan jama'a an gane. Amma abin da ya kamata a ja hankalin mutane a kai shine, babu shakka kada a rinka mai da shi kuma ya zama gayan haddan ko gasan, shine ya zama saboda an yi wato wannan kyauta kadai don za a bada kujeran umara ko aikin hajji. Sannan kuma duk da malamai sun bada halaccin shi, to duk wani abu da aka gayyato wanda ba su halatta ba, to waɗannan kuma za su zauna a matsayin su na rashin halacci din. Misali kamar yadda za a maida abin kuma harkar business, ana zuwa ana yi wato samun kuɗi wajen wasu 'yan siyasu da wasu abubuwa makamancin haka, waɗannan sun sai a ture su gefe guda. Amma a makarantu da an yi wato garuruka, ba laifin aka samu malamai suna shirya wa yara musabakar Alƙur'ani. Ina fatan jama'a an gane. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu dace. Tambayan shi na an yi wato gaba ya ce, bayani dangane da koyon Alƙur'ani mai girma ta hanyar waɗannan electronic gadgets da muka yi magana, ko ta computer, ko kuma tambayan da Alhaji ya cewa ko wani Ƙur'ani yanzu da ake yi da wani alƙalami wanda dukkan ayan da ka taɓa sai ka ji wannan alƙalamin ya karanta wannan ayan. To koyon Alƙur'ani ta waɗannan hanyoyin ba kuma ta ba, an yi tambaya mun ba da jawabi ko cewa asali ba shi ne malaminka da zai koya maka ba, amma kana iya rinka amfani da shi domin ci gaba da ƙwarewa wajen karatun naka. To sai ya kawo ina hukuncin kuma wanda za a ake yi yanzu shi ma a zamanance, amma shi asali ba wai kwamfutan ba ne, amma kuma shi za ka yi amfani da shi, wannan da suke cewa distance learning. Malaminka na can wani gari ko wani ƙasa, saboda wani dalili sai ya zama za ku rinka yin waya ne ta hanyar wayan hannu ko ta kwamfuta ɗin, kuna wasu ya zama video call, wasu voice call, wani ma za a iya cidda karatun daga baya ɗalibin ya zo ya saurara, sai shi ma ya karanta malamin ya saurara inda wasu gyare-gyare ya yi. Allah ya saka wa Malam Dawud namu nan da alkhairi. Wallahi shi ya nabbahantar da ni wani gaba a ƙarƙashin wannan, tare da yanzu shi ma ya ce yana son zai zauna ya yi darasa musamman game da wannan, cewa idan an yi su aka mai da ilimomi a zamanance ta hanyar wannan distance learning ɗin, akwai wani spirit da ake samu tsakanin malami da ɗalibi, to mafi yawanci wannan spirit ɗin ba za a rasa shi. Shi ne ka zo ka tankwara ƙafanka a gaban malaminka, yana da wani albarka ta musamman jama'a wanda babu shi a irin wannan distance learning ɗin. Wanda a mafi yawancin halaye ma za ka ga lokacin da ake wannan distance learning ɗin, ko yaro ma yana kwance ko yana cin abinci ko zai dai sa ne kawai yasa earpiece yana saurara. To amma in lalura ta sa haka babu laifi, sai dai in akwai malami da za ka iya zuwa wajen shi wanda ya ƙware ya san Alƙur'ani, a ƙashin gaskiya ka je wajen malamin shi ne wanda zai zama ya fi saɓanin wancan nan. Ina fatan jama'a an fahimta. Allah ya sa mu dace. Sai ainihin wato tambayan shi na gaba yake game da kwaikwayar murya da muka yi wajen karatun Alƙur'ani, cewa za ka ga mutane yanzu suna kwaikwayon muryoyi ba daidai ba ne, kamar yadda Malam Bakar Abu Zaid Allah ya ƙara mishi rahma ya yi bayani. Ya ce to a wannan zamanin musamman a garinsu a can ƙasar Maghrib, Morocco kenan, ana samun mafi yawan limamai, wannan ya zama ɗabi'ansu, ba ma su ba a Morocco ba kawai, mu ma ko a nan ko. Za ka ga yanzu mutane duk karatunsu suna kwaikwayo ne da muryar wasu, kuma ka zo ka wayi gani waɗannan su ne limaman da suke jan salloli ko a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba. To sai yake ganin ina hukuncin bin waɗannan limaman sallah? Babu laifi dan ka bi su sallah. Ina fata an gane. Amma a sani da cewa hakan ba shi ne abin da yake ya dace ba. Kowanne sai ya ƙoƙari ya rinka karatu da ainihin to tasa muryar. Amma idan akwai ainihin to inda za ka iya samun wanda yake yin karatun ba tare da kwaikwayon muryar wani ba, kuma yana sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to an fi so ka yi sallah a wani wajen fiye da wanda ya kawai shi ya dagire sai dai ya kwaikwayo da muryar wani. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu dace. Tambayan shi ta ainihin wato ƙarshe kenan insha Allah shi ne game da cewa nau'in ƙira'o'in Alƙur'ani. Ka kuma ta nan ma mun yi bayani ko cewa yana da kyau mutum ya san nau'o'in ƙira'a, sannan kuma ka rinka nau'anta karatun a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba. To ina bayani game da hukuncin tafabbur? Mutumin da zai karanta Alƙur'ani sai ya rinka haɗa ƙira'a biyu a lokaci guda, wannan ma malamai sun bayyana ba daidai ba ne. Ma'ana misali yanzu za ka karanta suratul Fatiha sai ka hada qira'a ji ka zo ka karanta yin wato da qira'an ko riwaya Hafsu ka hada da wani riwaya kuma kamar ta Wasu ko kuma ta yin wato Duri ko makamantansu wannan ba daidai bane amma babu laifi idan ka karanta ainihin wato wani sura da wani qira'a sai ka zo zaka yi tilawan wani sura ma sai ka karanta wannan sura gaba ɗaya shi da wani qira'a babu laifi ko kuma a sallah kai wannan raka'a da wannan qira'a a wani raka'a sai kai da wani qira'a shi ma babu laifi amma ka rinka cuɗa su tsakanin juna wannan shine malamai suka ce ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a waɗannan sune a takaice bayanai game da ainihin wato tambayoyi da ya aiko da su wanda a kansu za mu saurara a yau insha Allah sai in Allah ya kai mu munasaba na gaba sai mu dora daga kan gaban da muka tsaya muna yi wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi